Ada sound engineer jadu dia. Tidak tunduk
saboda nakar rubuta to confusion da sama tana tunda biyar ne ko da shi shi ba rubuta ba dan dai da rubutun na kaga 34 ne shi
to an yi ga ni da 34 da kuma 33
saboda a ran da muka dawo na farko ba ka yi ba ya amma ba na ganin ne aka samu bambanci da mata biyar
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا نعمل قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu karatu da muka saba yi mako mako bayan takaitaccen hutu da muka tafi na sallar layya a wannan majalisi mai albarka da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafan الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه نما صلاتين كوفر FMC dake cikin garin Azare a jihar Bauchi wannan halka ta 35 kenan a wannan yammaci na Laraba 17 ga watan Dhulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda yake daidai da 5 ga watan 7 shekara ta 2023 idan ba a mance ba muna cikin babu tayammu wannan babi na taimama mun karanta galibin hadisan da ke cikin babin hadisin da zamu tashi kansa shine hadisi na karshe a babu tayammum hadisin Jabir dan Abdullahi Allah yarda da shi
billahi nastawajin nusirtu bil na'am nusirtu bi ru'bi masirati sharin وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي نعم أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم أحلت لي المغاني نعم ولم تخل لأحد قبلي فأوطيت الشفاء وكان النبي وأوطيت الشفاء وكان النبي يبعث إلى قومه khasa na wabu'istu ila nasi amma
wana hadisi na Jabir dan Abdullah Allah ya dade shi da babansa gaba daya dukan su sahabbai ne da Jabir din da mahaifinsa Abdullah yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an bani abubuwa guda biyar waye ya bashi ka san Allah ne ko shakka babu yace an bani abubuwa guda biyar lam yuqahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba abawa daya daga cikin annabawan da suka gabace ni ba dattarin annabawan da suka gabace shi babu annabin da aka bashi waɗannan abubuwa guda biyar da aka kebe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da su kenan Allah madaukakin sarki ya fifita shi da waɗannan abubuwa guda biyar akan sauran annabawan da suka gabace shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai zubo mana waɗannan abubuwa yace nusirtu birru'bi masirata shahrin an taimake ni da sanya tsoro cikin cikin zukatan abokan gabansa kenan an taimake shi da sanya tsoro cikin zukatan abokan gabansa masirata shahrin tafiyar wata guda idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita daga garin da yake garin Madina kenan ya tafi danya kan abokan gabansa za a sanya tsoransa a cikin zukatansu gabanin ya isa gare su da wata guda tunda su a baya wancan lokaci suna tafiya ne imma ko a kafa ko akan dabbobi to tafiyar da a yau za a yi ta a wuni daya su sai su sati uku suna yin ta tafiyar da za a yi ta a awa 24 sai su sati 6 suna yin ta to idan ya fita ya fuskanci abokan gabansa gabanin ya isa gare su da wata guda za a sanya tsoransa a cikin zukatansu Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da wannan sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi Allah ya tabbatar wa annabinsa ya samu nutsuwa da shi da sahabbansa saboda Allah madaukakin sarki zai jefa tsoro a cikin zukatan makiyansa gabanin ma ya isa gare su kaga daga cikin matakan nasara idan abokin gabanka ya karaya ai kai nasara a kansa to wannan yasa duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita je yayi yaki ba a nasara a kansa sai dai shi yayi nasara kansa annabi yayi yakukuwa guda 27 inji Imam al-Iraqi a cikin littafinsa Alfiyatu Siratin Nabawiyya yakukuwa guda 27 dinnan da annabi yayi a cikin su kwa ɗaya ne kawai aka yi nasara kan annabi amma duka sauran 26 dishi yake nasara ɗayan ma an samu akasi ne wasu daga cikin dakarunsa da suka saba umarninsa yasa aka yi nasara a kansu dama yana daga cikin illa saba umarnin annabi idan aka saba umarnin annabi a da da yanzu to abinda zai biyo baba mai daɗi ba ne falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wadanda suke saba umarnin annabi su ji tsoron abin da zai afka musu na fitina ko kuma wata azaba wacce take mai radadi to hatta yau idan an saba umarnin annabi Allah yana dabda saukar da azabawa al'umma ko kuma ya fitine su ya jarrabe su da wata irin jarrabawa da ba za su iya daukar ta ba ka kenan saba umarnin annabi babu amfani bal sai dai cutarwa ga rayuwar al'umma gaba daya to hatta yakin da aka yi nasara a musulmai akan annabi da sahabbansa nan ma an saba umarninsa ne da ba a saba umarninsa ba duk yaki 27 da yayi ba wanda makiyansa za su yi nasara a kansa saboda Allah madaukakin sarki ya taimake shi akan abokan gabansa da sanya tsoransa a cikin zakatansu. Wasu ya kokuwa ma annabi zai je ba su zo ba sun tsorita. Wai Bahaushe ya ce ya ji tsoro a bashi ruwan madaci ya sha ya mutu. Abu Sufyan da suka zo yakin Uhud suka ga sun yi nasara, sun kashe da yawa daga cikin sahabban annabi, sun raunata da yawa, bai tsaya iya nan ba annabin ma an masa rauni, an karya masa hakwaransa na gaba, an fasa masa fiskarsa da goshinsa ya wanke da jini. Sai yake ga fa yanzu sun fara samun lakon annabi da sahabbansa, sai yake cewa irin ba tsoro ba, baɗi mu sake haduwa a Badar, irin Badar din da muka hadu bara. Annabi ya ce ba wani abu mu hadu. Sun dauka annabi zai tsorita tunda ya ga a Uhud an masa ta'adi kuma an masa rauni, an yi wa sahabbansa rauni. Sai ce in ba tsoro ba mu hadu a Badar. Lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, annabi ya ce mu hadu din. Baɗi da tai annabi ya je Badar ba wanda ya leko cikin mushrikai, suna tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya yi kwana uku a Badar ba wanda ya leko, ko duriyar su babu, ko labarin su ma babu. Annabi ya juyo ya dawo garin Madina. To sau tari da dama ana samun haka, idan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi yarjejeniya ko kuma aka kulla cewar a haɗu a guri kaza rana kaza lokaci kaza, sai annabi ya je ba su zo ba, sun tsorita. Ko kuma in sun ji annabi na tawowa sai su gudu. To wannan na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya fifita annabinsa da shi, sanya tsoronsa a cikin zukatan abokan gabansa. To kuma wannan al'umma ta annabi Allah ya mata wannan baiwar. Idan ka ga abokan gaban al'umma annabi ba sa tsoronta ita ta kwabar, amma matukar za ta kiyaye al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam, matukar za ta kiyaye dokokin Allah, to wallahi ko shakka babu duk inda makiyi yake yana tsoronta. Yace wa ju'ilat liyal ardu, yanzu abu na farko kenan daga cikin abubuwan da aka fifita annabi da shi, ana sanya tsoronsa a cikin zukatan abokan gabansa, ba shi kadai ba har al'ummarsa gaba daya. Wannan baiwa ce Allah ya masa da shi da al'ummarsa, wanda al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ba su samu wannan baiwar ba. Nabi ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, wannan shi ne dalilin da ya sa aka kawo wannan hadisi karkashin wannan babi, babu tayammu. Yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, sannan an sanya mun kasa a matsayin gurin ibada, gurin sallah. Kenan kasa tsarkakakkiya ce, an sanya annabi ita ta zamanto gun sallah da shi da al'ummarsa gaba daya. Wa tahuran kuma ta zamanto mai tsarkakewa, an sanya masa kasa a matsayin mai tsarkakewa, za ta tsarkake bayi a lokacin da suka rasa ruwa na alwala ko kuma ruwa na wanka. Allah sai sanya musu ita ta zamanto abin tsarki gare su. Ko kaga kasa tana da amfani biyu, amfaninta na farko za a tsarkaka da ita wajen me, wajen yin taimama. Amfaninta na biyu za a yi ibada a kanta saboda ita mai tsarki ce. To waɗannan fa'idoji da wannan al'umma ta same su, al'ummun baya ba su samu ba. Yana al'ummun baya ba a shar'anta musu taimama ba, su dole kawai su yi alola, dole su yi wanka, amma taimama ba a shar'anta musu ba, ya keɓanta ga wannan al'umma. Sannan al'ummun baya ba a yarje musu su yi sallah a ko'ina ba, sai wannan al'umma. Su al'ummun baya ba a yarda su yi sallah ba sai a masallatai da guraren ibada, amma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda sallah ya same su suna tafi a dokar daji, sallah ta kama su an yarje musu su tsaya su yi sallah su, babu matsala saboda kasar gurin sallah ce. Sabanin al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli, duk wanda sallah ta riske shi cikin al'umma ta a ko'ina ne to tsaya ya sallarsa, ko da ba masallaci ba ne gurin, lokacin sallah yayi to ba matsala, kasa mai tsarki ce gare shi, ba ruwa ita imama kasa za ta tsarkake shi. annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kenan ko abu na uku yace wa uhillat liyal maghanima sannan an halatta mun ganima inja annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta masa ganima ganima ita ce wacce ake samun ta a fagen daga inja an gwabza yaki tsakanin musulmai da makiya musulunci musulmai sun yi galaba kan makiya musulunci dukiyar makiya musulunci ta shiga karkashin ikon musulmai to ita ake kira ganima to nan an halatta annabi da shi da al'ummar sa amma al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a halatta musu ganima ba idan suka yaki suka kammala sai su ajiye ganimar sai wuta ta zo ta cinye ganimar amma al'umma annabi an halatta arabawa mayaka hudu bisa biyar din ganima 4/5 daya bisa biyar kuma a sanya karkashin umurni na Allah da manzansa ma'ana a sa a baitul mali a gudanar da aikin musulunci da shi wannan shine kaida wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin khums shine 1/5 wannan za a sa karkashin umurnin Allah subhanahu wataala da manzansa karkashin daular musulunci ayi amfani da shi wa daular musulunci wannan abu na uku kenan yace walam tahilla li ahadin qabli alhali ba daya daga cikin annabawa da ganima ta zama halal a gare shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam halaliyarsa ce sai abu na hudu yace wa utitu shafa'a sannan kuma an bani ceto inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bani ceto shi ceto na Allah ne subhanahu wataala amma ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar ya an ba annabi ceto mun san ranan tashin alkiyama annaba ma za su yi ceto muminai za su yi ceto mala'iku za su yi ceto shahidai za su yi ceto masu gaskiya za su yi ceto kananun yara ma za su yi ceto za su ceci iyayensu daga wuta zuwa aljanna za a ce wa kananun yara ku je ku shiga aljanna sai su ce ya Allah ina iyayenmu ce iyayenku suna wuta su ce ya Allah ba za mu shiga aljanna ba sai da iyayenmu sai a ce to iyaye ku zo ku tafi aljanna da ƴaƴanku sai su ta shiga aljanna da ceton ƴaƴansu to amma a nan gurin annabi ya ce wa utitu shafa'a an bani ceto ma'ana an keɓe shi da ceto wanda sauran annabawan da suka zo gabanin shi ba su samu wannan ceton ba wani ceto ne kenan aka keɓe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da shi malamai suka ce ceto ne guda hudu da Allah madaukakin sarki ya keɓe annabinsa da shi wanda sauran annabawa ba su samu wannan ceton ba ceto na farko shine nema da zai yi daga gurin Allah subhanahu wataala kan ayi hisabi tsakanin bayi wannan ceto na farko kenan wannan ba mahalukin da ya isa wannan ceto sai annabi shi yasa ranan tashin alkiyama kamar yadda yazo cikin sahihul bukhari da muslim al'ummun duniya gaba daya za su haɗu da musulmin su da kafirun su da mu'minin su da munafikin su da na farkon su da na ƙarshen su duk su tattaru su tafi gurin annabi adam alaihi salam su je su masa kirari a matsayinsa na farkon wanda Allah ya fara halitta kuma Allah ya halicce shi da kansa da hannunsa yayi masa wata ni'ima mai girma na sanya mala'iku su masa sujjada sannan ya sanya shi ya zama baban kowa da kowa cikin mutane suka masa kirarin da ya kamata sai su ce muna nema ka nema mana ceto gurin ubangijinka wani irin ceto yayi hisabi saboda ana cikin matsanancin yanayi rana ta zo tsakaninta da kawunan mutane bai wuce kamu ɗaya ba kwakwalwa tana tafarfasa kamar yadda tukunya ke tafasa a kan wuta gumi wasu ya haɗiye su saboda tsananin zafin rana mace wacce take da ciki za ta haife wacce take da goyo za ta cizge tayar mutane suna tafi suna tangaɗi kamar yadda suka sha giya saboda tsananin yanayi da ake ciki ɗa ya ga ubansa ya gudu uba ya ga ɗansa ya gudu kowa ta kansa yake yi to mutane za su tattaru su je gurin annabi adam alaihi salam akan ya je nema musu alfarma gurin Allah ya je nema musu ceto gurin Allah Allah musu hisabi kowa ya san matsayinsa sai ba su uzuri ta ai ni ka ina jin kunyan haduwa da Allah saboda Allah duk baiwa ya mun da ni'ima to amma kuma ya hane ni kan in ci yar itaciya aljanna na tana saba masa wannan sako guda da nayi ina kunyan haduwa da Allah mu a sakon da muke yau muna jin kunyan haduwa da Allah wani ma yana sakon zaka zo ka masa nasiha sai ya ce sadaqallahu alazim saboda zuciyarsa ta kekashe saboda rashin sanin girman Allah subhanahu wataala wani kuma bai dauki sakon a bakin komai ba to shi sako daya tak yayi a rayuwarsa amma kuma yana jin kunyan haduwa da Allah subhanahu wataala tare da cewa sakon nan da yayi ya tuba yayi nadama ya nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta masa amma duk da haka yana kunya haduwa da Allah to mu kuma sakon da muke aikata a yau muna da tabbacin Allah ya gafarta mana amma hankalin mu a kwance ba kunya Allah ba ganin girman Allah subhanahu wataala saboda me saboda ke kashe wa zuciya Allah shiryar da mu sai ba su uzuri yace ba zai iya nema musu ceto ba su tafi gurin wani su tafi gurin annabi Nuhu shine farkon manzo a bankasa akwai banci tsakanin manzo da annabi suka ce annabi shine wanda aka masa wahayi a iyakansa ba masa umurni ya isar ma wani ba manzo kuma wanda aka masa wahayi a kansa kuma aka masa umurni ya isar wa sauran jama'a to shi annabi Nuhu shine farkon manzo a bankasa su je gurinsa su je su nemi ceto in suka tattafi mutanen duniya duka za su je gane shi su masa kirari irin nasa su nemi ya nema musu ceto gun Allah sai ce ina ai shi ma yana jin kunyan haduwarsa da Allah shi kan ma ya roki Allah ya halakar da mutan duniya gaba daya rabbi la tadhar alal ardi min alkafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar ce bazan iya nema muku ceto ba nawa bane ban cancanta ba ku tafi gurin wani na ku tafi gurin annabi ibrahim masoyin Allah ne na ƙarshe Allah ya rike shi a matsayin masoyi na ƙarshe wata khadha Allahu ibrahima khalila Allah ya rike annabi ibrahim a matsayin masoyi na ƙarshe ku tafi gurin sa ku je ku nemi wannan ceton ni bazan iya ba nabi ibrahim shi ma aka je aka masa kirari irin nasa aka nemi ceton sai ya ce ba zai iya ba shi ma na kunya haduwansa da Allah sai ba da uzuri guda uku sai ce a tafi gurin waninsa a tafi gurin Musa shine wanda Allah ya magana da shi ba shamaki wa kallama Allahu Musa taklima aka tafi gurin Musa shi ma sai ba da uzuri yace ba zai iya neman ceto gurin Allah ba saboda ya kashe wani fasiki wani fajirin mutum ya kashe shi saboda haka ba zai iya neman ceto gun Allah ba a tafi gurin waninsa a tafi gurin annabi Isa Isa alaihi salam in aka je gunsa sai ce ni kan ma matsala ta tafi ta kowa dan ni wasu daga cikin mutan duniya ma suna dauka na matsayin Allah ne a'a ba zan iya nema muku ceto gun Allah ba ku tafi gurin wani na ku tafi gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutane za su kado kansu ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su zo su nemi ceto sai ce kwarai ta wace to shine malamai suka ce uqutitu shafa'a da yake fadi anan wannan ceton za su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su nema ya ce kwarai wannan ceto na ne ni nake banta da ita ba wanda zai iya nema muku sai je fadi gaban al'arshin Allah subhanahu wataala yayi sujjada Allah sai ya ce masa irfa ra'asa dago kanka ya Muhammad wa qul yusma duk abin da kake son fadi za a saurare ka an bashi garanti an bashi tabbas komai ya ga dama ya fada Allah zai saurare shi kaga wannan matsayi ne Allah ya ba wa annabi to in mun fahimci wannan zamu ce wannan matsayi ne Allah ya ba mu wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda ya fifita annabinta annabin wannan al'umma Allah zai ce masa fadi duk abin da kake so duk abin da kaga dama za a saurare ka wasan tu'ta roka duk abin da ka roka za a baka an ba annabi garanti ya roki duk abin da ya ga dama duk abin da yake so ya roka za a bashi washfatu shaffa ka nemi ceto za a baka ceto an ba annabi garanti to ana annabi zai nema wa al'ummar duniya gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam zai nema musu ceto to wannan cetan in mun kula zamu ga yake banta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai ceto na biyu wanda shi ma annabin ne yake banta da shi shi kuma wannan ceton idan an gama hisabi tsakanin bayi dan wutakan dama in san je wuta dama tana bude tana jiran su Allah ya tsiratar da mu yan aljanna kuma idan suka je kofa a rufe take ba hali su shiga sai an nema musu alfarma gurin Allah sannan Allah ya bude musu kofar su shiga shi yasa a guraren da aka yi magana kan dan wuta da za a kada su tafi wuta an nuna cewa suna zuwa kawai kofa a bude take wasiqal ladina kafaru ila jahannama zuma hatta idza ja'uha futihat abwaaba kaga ba a ce wa futihat ba har lokacin da suka zo ga wutan dama an bude kofofin kawai sai shiga babu wata ba bata lokaci tabalin yan aljanna wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara yan aljanna idan sun kama hanya sun kada sun tafi hatta idza ja'uha har sai lokacin da suka zo ga aljanna wa futihat abwaabuha sai aka zo da wawu dan a nuna cewar ba daga zuwan sa aka bude ba sai wani abu ya faru tukun me zai faru sai annabi ya nema musu alfarma gurin Allah shine wa futihat abwaabuha kaga can kuma aka ce hatta idza ja'uha futihat abwaabuha nan kuma aka ce hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha kenan akwai abin da zai faru na neman alfarma da annabi zai gurin Allah akan ya bude kofa aljanna sai Allah ya bude sai an aljanna su shiga to wannan ita ma ce toce wacce annabi shi kadai yake banta da ita bayan da zai iya nema wa ɗan aljanna alfarma gurin Allah madaukakin sarki su shiga aljanna sai annabi shi kadansa to kaga wannan ma ce to ne da annabi shi kadai yake banta da ita shi yasa anan yace wa utitu shafa'a kuma an bani ceto sannan na uku da malamai suka ambata ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai nema wa babban sa akwai babban annabi Abu Talib baban Ali dan Abi Talib wanda shi lokacin da yazo rasuwa wasu daga cikin mushrikai sun rudar da shi ya rasu akan addinin mutan Makka annabi ya so ya rasu akan addinin musulunci yace ya am kul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah ya babba fadi kalmar la ilaha illa allah zan baka garkuwa da ita gurin Allah su kuma waɗannan da suke gurin sai suna ci a targabu an millata Abdul Muttalib yanzu kana kyaban addinin babanka Abdul Muttalib na bautan gumaka na bautan na'ila da isab da hubal da lata da uzza yanzu zaka kyamaci wannan addinin ka mutu kan addinin yaro sai ce huwa ala millati Abdul Muttalib shi yana kan addinin Abdul Muttalib sai bai faɗi wannan kalmar ba har ya cika akan addinin bautan gumaka to anan annabi zai nema masa ceto ibnu abbas ya tambayi annabi cewa shin ka amfani babbanka abu talib kenan tunda shi abu talib yayi tasiri a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi yana dan shekara 8 yake kula da annabi yake bashi kariya har annabi ya girma yayi aure bai daina kula da annabi ba ya haifi yaya har guda 6 bai daina kula da annabi ba har annabi ya fara zama dattijo shekara 50 da bai daina kula da annabi ba har ya koma ga Allah bai daina kula da annabi ba to kaga ai yayi wa annabi hidima da dawainiya to annabi shi kuma duk abin da aka masa sai ya rama ba wai mummuna ba kyakkyawa haka masa shaida cikin littafin at-taura baya mayar da mummuna da mummuna amma yana mayar da kyakkyawa da kyakkyawa shine mukafa'a duk abin da aka annabi kyakkyawa sai ya rama baya bari ka ji cewa kana da minna a kansa amma in kai kyakkyawa sai ya kyale yana da afuwa yana da hakuri yana da yafiya amma in dai ka masa kyakkyawa in bai iya ya rama yanzu ba zai jira wata dama ta zo sai ya rama to yanzu wannan alherin da babban sa ya masa shine ibnu abbas yake tambaya wane irin ramuko ya masa yace kware na masa ramuko ranan tashin kiyama kuma wannan ramukon yafi bukatar sa sama da komai saboda ran tashin kiyama yana can cikin kasan wuta tare da munafukai da kattikattun mushrikai innal munafikina fid darkil asfali minan nar annabi yace sai na nema masa ceto aka dago shi sama saboda azaban yan sama bata kai ta yan kasa ba kaga annabi ya rama masa hidiman da yayiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama annabi annabi ne kar aka ba shi wannan babu wani mahaluki da ya isa ya nema ma wani cikin yan wuta kafirai da mushrikai da munafukai ya nema musu sassaucin azaba sai annabi shi ma babban sa Abu Talib saboda irin hidimar da ya masa to wannan duk yana cikin cetan da aka kebe annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sai na hudu wanda malamai suka ambata annabi zai fi kowa yawan ceto ranin tashin kiyama mutane da yawa za su yi ceto annaba za su yi ceto to amma cetan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ninka ninkin baninkin na sauran annabawa kuma cetan zai yi ne cikin al'ummarsa sun shiga wuta sai nemi Allah ya musu alfarma ya fidda su daga wuta mai da su aljanna sun cancanci a kai su wuta za a kai su wuta sai nemi alfarma gurin Allah ka a sa su wuta sai a sa su aljanna wannan dandazo mai tarin yawa ba iyaka za a ba annabi wanda sauran annaba ba za su samu wannan ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna likulli nabiyyin da'wa mustajaba kowane annabi cikin annabawan Allah Allah ya bashi addu'a guda wanda garanti ne in yayi wannan addu'an an amsa ba tantama annabi yace ni da nazo sai na jinkirta wannan addu'a tawa ya zamanto ceto da zan yi wa al'umma ta ranar tashin kiyama kaga sauran annabawa ma za su yi ceto amma nasa zai ninka nasu ninkin baninkin shi mai makon yayi wannan addu'an da kowane annabi aka bashi garantin ta sai ce a'a shi ya jinkirta tasa zuwa ranar tashin kiyama zai amfani da ita wajen nema wa al'ummarsa ceto gaban Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma yana ba da garanti da tabbas wa al'ummarsa cewa za su samu wannan ceton amma da shari'a ga wanda ya mutu baya shirka inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu baya shirka to zai shiga karkashin cetonsa ranin tashin aljama Allah ya sa mu karkashin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam to shine anan gurin yace wa utaitu shafa'a kuma an bani ceto ma'ana an kebe ni da ceto sune waɗannan guda hudu da muka ambata wanda sauran annabawa ba su samu waɗannan ceton ba yace wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan yace Allah madaukakin sarki ya kasance in ya tashi aiko annabi shine wa kana nabiyyu annabi ya kasance in an tashi aiko shi yub'athu ila qaumihi khassa ana aiko shi gurin mutanansa ne ake kowane annabi za a aiko shi gurin mutanansa wa ila madyana akhahum shu'aiba madyana an aika musu annabi shu'aib wa ila samuda akhahum salih samuda an aika musu annabi salih wa ila adin akhahum hud adawa an aika musu annabi hud to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tashi yace wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan da aka tashi aiko ni sai aka aiko ni ga duk dokacin mutan duniya kenan duk inda mutun yake a duniya yana cikin waɗanda aka aiko annabi zuwa gurin sa ba yahude ne yake ko ba nasari kristan ne ko ba yahude dukkan su suna cikin waɗanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare su sai dai su sun yi taurin kai sun ki su karbi abinda aka aiko annabi da shi mu kuma Allah mana tawfiki ya mana gamdakatar muka karba abinda aka aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da shi na sakon Allah subhanahu wataala na kadaita shi da ibada da kuma shaida cewa shi wannan annabi din manzon sa ne bawan sa ne kuma manzon sa wannan hadisi da muka karanta shine hadisi na karshe a wannan babi babu tayammum akwai darussa da fa'idoji da zamu dauka karkashin wannan hadisi abu na farko cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi utitu khamsan an bani abubuwa guda biyar ma'ana an kebe shi da wasu abubuwa guda biyar wanda sauran annabawa ba a ba su ba shin iya abubuwa guda biyar din ne aka kebe annabi da su ko kuma akwai wasu abubuwa ba iya biyar din bane dan idan kana bibiyan hadisai zaka tarar abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isharar kan cewar an fifita shi da su akan sauran annabawa zaka tarar sun haura goma to amma me yasa anan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace utitu khamsan ya kawo ne a babin misali ya kawo ne a babin misali shine malamai suke buga misali anan cewar kaman ka ce ina da naira 100 zan yi sadaka da ita to yanzu ka ce kana da naira 100 za ka yi sadaka da ita ya wannan na nuna cewar baka da wata 100 banda wannan 100 ta sadaka akwai wata ko ma sama da haka ko ma ninkin haka to yanzu cewa da an bashi abubuwa guda biyar din ba shike nuna cewa iya biyar din bane ya kawo su ne a babin misali tunda akwai hadisi wanda aka samu daga Abu Hurairah da Annabi ya ambaci wasu abubuwa daban ba waɗannan biyar din ba yace utaitu sittan an bani abubuwa guda shida kaga anan kuma yace an bani abubuwa guda biyar to a cikin shidan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace ghufira li ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara yace an gafarta min abinda nayi na zunubi na da wanda ma ban yi ba wanda sauran annaba ba a musu wannan ba kaga a cikin wannan hadisi ga ambata mana wannan sannan kuma yace waju'ilat ummati khairul umam an sanya al'umma ta mafificin sauran al'umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas kaga a cikin wannan hadisi da muka karanta ai bai ambaci wannan ba to kaga idan mun dora waɗannan guda biyu akan wannan an samu nawa an samu guda bakwai to sannan a cikin wannan hadisi na Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa utitul kautsar inna atainaka al-kautsar an bashi ruwan al-kautsara wani ruwa mai dadi aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sauran annabawan ba a ba su wannan ruwan ba an bashi ruwan al-kautsara an bashi tafki annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafki wanda ruwan wannan tafki zakin sa yafi zakin zuma farin sa yafi farin nono kofunan da za a sha ruwa da su a wannan tafki da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi yawan taurarin sama duk wanda ya sha daga wannan tafki ba zai ƙara kishirwa ba haka yazo cikin hadisi to yanzu mun samu abubuwa guda nawa mun samu takwas sannan yace sallallahu alaihi wasallam yace tutar godiya tana hannunsa ranar tashin alkiyama annabi yana rike da tutar godiya kowa na karkashin wannan tutan annabi adam da sauran annabawa kenan sauran annabawa ba su wannan tutar ba shi aka kebe da tutar kaga duk wannan zai nuna mana yanda Allah ya girmama wannan al'umma ta annabi yanzu ya cancanci wannan al'umma ta mutunce wa Allah Allah ya girmama ta akan sauran al'ummi ya karrama ta ta yanda ya karrama annabinta to yanzu mun samu abubuwa nawa mun samu tara an bashi tutar godiya ranar tashin alkiyama shi yake rike da ita to wannan hadisi kamar yadda na bayyana Abu Huraira daga shi daga gare shi aka samu to har ila akwai kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda ya ambata mana wasu abubuwa daban-daban da waɗannan yake bada labari cewar lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi sallallahu alaihi wasallam subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa aka yi tafiya da Annabi cikin dare daga masallacin Makka ko daga haramin Makka zuwa bai Qudus cikin dare sannan aka tashi da shi zuwa sama ta daya sama ta biyu hatta bakwai har aka je magaryan tikewa wacce take can cikin kasan aljanna wanda duk mahalukin da yaje iya matakin sa kenan har mala'iku ba da isa ya zarme ta to an je da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan guri sai aka bashi abubuwa guda uku inji Ibn Mas'ud yace sai aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku abu na farko aka farlamta masa salloli guda biyar kenan sauran annaba ba haka aka musu ba yanda aka farlanta Annabi waɗannan salloli sauran annaba ba haka nasu tsarin yake ba haka Ibn Abbas yace an ba Annabi waɗannan abubuwa wanda ba a ba wa sauran annaba da suka zo gabanin sa ba abu na biyu aka bashi ayoyin ƙarshen suratul baqara sanda sauran annaba ba a ba su ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ce yayi in nasina abinda muka yi bisa mantuwa ko abinda muka yi bisa kuskure la tu'akhidna karka kama mu da shi Allah ya ce ya aikata yanzu abin da muka yi bisa mantuwa Allah ba zai kama mu da laifi akai ba abin da muka yi bisa kuskure Allah ba zai kama mu da laifi akai Allah ya ce fa'altu na aikata to wannan an ce bi annabi da shi sauran annaba ba su samu wannan ba in mutun ya abu da bisa kuskure za a kama shi da laifi ya abu bisa mantuwa za a kama shi da laifi amma banda wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam mun samu abubuwa nawa 11 dai ko mun samu abubuwa 11 sai a ƙarshen hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace an gafartawa al'umman nan ta annabi bisa manya-manyan laifuffuka da suka aikata matukar ba shirka bace an gafarta musu an musu afuwa akan ta sauran al'ummu kuma duk laifin da kai sai an kama ka da shi ita kuma wannan al'umma za ta iya shiga karkashin ceton annabi za ta iya shiga karkashin mashi'ar Allah inna la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ka aikata kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a duniya da kaje sai kaga duk babu kana ta mamaki ka shiga karkashin mashi'ar Allah ganin daman Allah subhanahu wataala yanzu mun samu nawa 12 to kaga kenan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam anan da yayi 50 ba wai ya nuna iya 50 bane kawai ba iya guda biyar din bane akwai wasu wanda ba su ba fa'ida ta biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci falalar wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da fifikon ta akan sauran al'ummun duniya gabaɗaya kenan Allah ya fifita wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummu sannan zamu fahimci falalan annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa Allah ya fifita shi akan sauran annaba kamar yadda ya fifita al'ummasa akan sauran al'ummu sai fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa babu laifi idan Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ka bada labari kan ni'ima amma kar ya zama bada labarin naka a babin alfahari ba a san alfahari ba Allah baya san mai alfahari inna la la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran Allah baya san wanda yake mai girman kai ko mai yawan alfahari saboda haka zaka iya bada labari bisa ni'imar da Allah ya maka a babin godiya yanzu annabi da yake bada labari kan wannan ni'imar ba fadi bane akan albabin alfahari yana fadi ne a babin godewa Allah subhanahu wataala bisa ni'imar da ya masa sannan kuma yana ishara wa al'ummarsa su fahimci cewa Allah ya musu ni'ima to su godewa Allah madaukakin sarki in suka godewa Allah sai Allah ya kara musu wata ni'ima kan ni'ima la in shakartum la azidannakum in kuka gode mun bisa ni'imar da na muku sai na kara muku wata ni'ima kan ni'ima la in kafartum inna azabi la shadid in kuma muka butulce wa Allah ga sunan dai ni'imomi karara Allah ya mana su na fifita mu da yayi kan sauran al'ummu na sassauci da ya mana a gurare da dama kan sauran al'ummu afuwa da ya mana bangarori da dama kan sauran al'ummu in muka butulce masa to azabarsa mai radadi ce inji Allah subhanahu wataala fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa kasa dama asalin ta mai sarki ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya masa ita ta zama gurin ibada ji'ilat liyal ardu masjidan an sanya mun kasa ta zama gurin sujjada ma'ana gurin sallah saboda kasa dama asalin ta mai sarki ce shi yasa aka halicci annabi adamu daga gareta saboda sarkin ta sannan kuma aka sanya masa kasar ta zamanto abin tsarkake jiki a lokacin da za a shiga ibada wa tahuran abin tsarkakewa fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci ingancin sallah a ko ina a ban kasa yanzu ko ina mutun yayi sallah a ban kasa sallar sa ingantacciya ce sai dai akwai wasu gurare da aka hana ayi sallah inda mutun zai iya sallar bata zama ingantacciya ba wanda nasoshi sun zo sun ambata to idan ka cire waɗannan guraren ko ina a ban kasa in mutun yayi sallar sa ingantacciya ce daga cikin akwai gurin da raƙuma suke gurfana nasu ya nuna cewa ba a sallah annabi ya hana a yi sallah a gurin da raƙuma ke gurfana saboda guri ne na dandazo da taron shekaru sannan annabi ya hana a yi sallah a makabarta yace la taj'alu buyutakum maqabira, kar ku sanya gidanku su zamanto kaman makabarta. Makabarta ne ba a sallah, to kar ku kaurace wa yin sallah a gidajenku. Ba wai sallah farilla ake nufi ba, sallah farilla Musa a masallaci ake yin ta, wace sallah annabi yake nufi? Sallan nafila. Yanzu wanda ya kaurace wa yin sallah a gidansa, ma'ana ba nafila, to amma da gidansa kaman makabarta, saboda makabarta ne ba a sallah. Kenan kaga an hana ai sallah a makabarta. Sai kuma guri na uku da aka hana yin sallah ciki ban daki, nan ma matattara shedanu ne, saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai sallah a wannan guri. To kaga duk inda mutun zai sallah, sallar sa ingantacciya ce banda guraren da aka hana ai sallah a cikin su. Sai fa'ida ta gaba ta shida kenan da zamu dauka karkashin wannan hadisi, zan banci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sakonsa gamammin sako ne. Ya game duk al'ummar duniya gaba daya, bai takaita ga Larabawa ba, bai takaita ga fararen fata. Shi yasa a riwayar Imam Muslim nan da aka ce wa bu'istu ila an-nasi amma, a riwayar Imam Muslim wa bu'istu ila kulli ahmara wa aswada, haka tazo a riwayar Imam Muslim. Kuma an aiko ni zuwa gurin dukkan jan fata da bakin fata, ka kenan dukkan al'ummar duniya aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su. Kenan wanda bai karbi abin da aka aiko annabi da shi ba, shi da yana cikin masu taurin kai, yana cikin masu taurin kai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga sayyidina Umar da wasu takaddu yana ta karanta su, yana girgida kai, ma'ana abin da yake karanta cikin takaddun suna ratsa masa zuciya. Annabi ya ce waɗannan fa menene ya Umar? Ya ce wallahi ya Rasulullah, wasu takaddu ne na gani na At-Taura suka burge ni, shine nake karanta su. Sai annabi ya mayar masa da martani ya ce a mutahawwikuna ya ibn al-Khattab, shin kun rena abin da nazo da shi ne ya kai dan Khattab? Ya ce wallazi nafsi biyadi qad ji'tukum biha bayda'a nakiyya, abin da nazo muku da ita tacacciya ce faraqal, babu kokonto cikin ta ba shakku. Yace law anna Musa hayyun ma wasi'ahu illa tibai, da a ce Musa yana rayuwa ba abin da zai hana shi ya bi, da a ce Musa yana rayuwa za a aiko ni, dole zai zama cikin al'ummata. To sai abu na kusa da karshe da za mu fahimta karkashin wannan hadisi da muka karanta, akwai ka'ida da malamai suke kawowa cewa al-aslu fil a'yani at-tahara, al-aslu fil a'yani at-tahara, asali ga dukkan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya halitta a ban kasa, asali a gare su shine tsarki. Duk wani abu da ka gani da Allah ya halicce shi asalin sa mai tsarki ne, sai wanda nasu yazo ya nuna cewa a wannan najasa ne, wannan najasa ne, amma in ba nasu bane ya nuna cewa kaza najasa ne kaza, duk wani abu da ka sani asalin sa mai tsarki ne. Wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani a babin taimama. Za mu je zuwa ga babul hayy. Wannan babu babul hayy da mawallafin wannan littafi ya kulla hadisan da ya kawo ƙarƙashin babin, in muka kula za mu ga hadisan ba su da yawa. Na farko kenan, sannan abu na biyu za mu ga galibin hadisan da ya kawo ƙarƙashin babin ba su yi magana sosai a kan jinin al'ada ba, sun yi magana ne a kan jinin istihaba. Shi kuma jinin istihaba, in an ce jinin istihaba, jini ne wanda yake na cuta. Yanzu mun duba hadisi na farko, hadisin Fatima binta Abi Hubaysh, ya yi magana ne kan jinin istihaba. Idan mun duba hadisi na biyu, hadisin Aisha Ummul Mu'minin Allah ya dada ita, za mu ga shi ma ya yi magana ne akan istihaba. Sannan in mun duba hadisi na uku, za mu ga yana magana ne kan wankan mutum da matarsa wacce take da jinin jinin al'ada ko kuma wacce ita za ta yi wanka ne na jinin al'ada shi kuma zai wanka normal haka ko kuma zai wankan janaba su haɗu da matarsa shi kaga duk dai wannan ba yana bayani bane kan hukunce-hukunce na jinin al'ada kenan shi wannan mawallafin littafin hadisan da ya kawo ba su shiga sun yi magana tsantsa akan jinin al'ada ba ya kamata a samu bayani kan siffar jinin al'ada yayi siffar ta take ta yanda in mace ta ga wannan jinin za ta fahimci cewa eh wannan jinin al'ada ne in kuma ta ga wani jini daban ba wannan ba ta fahimci cewa wannan a'a ba jinin al'ada bane jini ne wanda yake jinin cuta to ina ga gabanin mu shiga karatu a babin na'am muna da sauran minti 10 ko to gabanin mu shiga karatu a babin an sauran mintuna da suka rage mana minti 10 za mu dan duba wani abu kadan da ya shafi bayani a takaice kan shi jinin al'adan sannan kuma mu duba siffar jinin al'ada din sai mu tsaya insha Allah shi dai babin nan da ya kulla ya ce babul haidi babin da zai magana kan jinin al'ada ma'ana babin da zai kawo hadisi ko hadisai da suke da alaka da jinin al'ada to shi kuma jinin al'ada bayani ya zo a kansa cikin alqur'ani sannan kuma bayani ya zo a kansa a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam in haka ne in bayani ya zo a kan jinin al'ada cikin alqur'ani da kuma cikin hadisi to kaga wannan babi ne da ya kamata musulmai su bashi kulawa saboda Allah ma ya bashi kulawa shi yasa Allah ya bayanin sa cikin alqur'ani manzon Allah ya bashi kulawa shi yasa yayi bayanin sa da siffofin sa da kuma yanda ya kamata mace ta kasance ko kuma ya ya kamata ta mu'amalance ta sannan kuma in ta zo tsarkiya za ta yi ta yi tsarki kaga kenan wajibi ne musulmai su bashi kulawa ta yadda Allah madaukakin sarki ya bashi kulawa jini ne wanda yake zuwa wa ƴaƴa mata a lokacin da suka balaga wato yana daga cikin alamuna balagarsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu shay'un kad katabahu Allahu ala banati adam shi jinin al'ada wani abu ne da Allah ya rubuta shi wa ƴaƴa mata na annabi adam alaihi salam to kaga kowace mace dole ne kowace mace ta yi kokarin fahimtar hukunce-hukunce na jinin al'ada saboda me saboda yana da alaka da ibadanta to namiji fa namiji dole ne ya fahimci hukunce-hukunce na jinin al'ada mace dai dole ne ba tantama saboda yana da alaka da me da ibadanta kenan wata ba za ta dauke ma wata ba ilimi ne wanda zai zama fardu ain akan kowace mace to namiji fa shi ma dole ne ya fahimci hukunce-hukunce na jinin al'ada ko ba dole bane dole ne ko me yasa wa yawwa kaga ga dalili alhaji Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara to yanzu in bai fahimci hukunce-hukuncen ba ya zai fahimtar da iyalansa ya kange su daga fushin Allah subhanahu wataala ga wannan magana ne mai kyau da karfi da sai a ce shi ma namijin wajibi ne kokarin fahimta to amma yanzu in bai fahimta ba ya yi kuskure sai mu ce ya danganta idan ba shi da iyalai ba za a ce ya kuskura amma yana da iyalai zai iya kuskura saboda shi da matarsa da shi da ƴaƴansa ba wata kalma zai rasa ƴaƴa mata ba ko kuma ƙannansa mata da suke karkashinsa ko kuma ma mahaifiyarsa ta yanda kuma namiji ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa galibi duk wani abu da ya taso wa mace kan namiji take komawa na duniyarta da lahirarta to kaga in ko haka ne ya kamata ya zama cikakken shugaba a gidansa kar ka zama shugaba a gidanka ta bangaren duniya in an zo bangaren lahira sai ka zama dan kallo ba a san haka ka zama shugaba a gidanka a duniya shugaba a gidanka a lahira shine ya nuna cikan mazantakanka cewa da Allah madaukakin sarki ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa al-qawwama din tana tabbatuwa ne ta bangaren duniya da lahira gaba da mun fahimci wannan bayani kenan in haka ne maza ma suna da bukatuwa su fahimci wannan babi fahimta na sosai bai takaita ga mata ba musamman waɗanda suke da iyalai karkashin su nace iyalai waɗanda zai iya yiwa ko matarka ko ƴaƴanka ko ƴan uwanka ko kuma iyayenka ma saboda namiji uwarsa za ta iya zama karkashin kulansa da ikonsa ƴan uwansa za su iya zama karkashin kulansa da ikonsa haka ƴaƴansa haka matansa to kaga duk wanda ya zama haka akwai bukatar ya zama ya fahimci wannan babi ba fahimta lagalagan fahimta ba ko kuma je kana yi kan fahimta ba fahimta na sosai to a gurguje za mu karanta hadisin ko muna da lokaci to ina ga wannan hadisin mu jinkirta sai Allah kai mu mako na gaba hadisin Fatima binta Abi Hubaysh shi ma hadisi ne na ummu na Aisha Allah dada ita wanda ya kunshi bayani kan siffan jinin al'ada wanda in mace ta ganshi ko tantama babu jini ne na al'ada abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.